mutanen da suka yi imani Allah Ubangiji ya faranta yin azumi a kanku kamar yadda ya faranta shi a kan sauran al'ummu da suka riga ku la'allakum tattaqun ku yi shi saboda ku samu rabon tsoron Allah ko kuma saboda ku samu nurin tsoron Allah wato nurin takawa wannan nurin takawa ko shine nurin walicin Allah idan ya tabbata a zuciyarka hakika Allah zai daukaka ka daga matsayi irin na dabbobi ko kuma na shaytanu ya kai ka ga matsayi irin na mala'iku da ruhanai ka zama kana mafi kusa ga Allah Ubangiji madaukakin sarki to Allah ya zafi wannan al'umma ya fifita ta da abubuwa daban-daban da dama amma mafi abun fifitawa shine wannan alqur'ani wanda za mu fara karatunsa a yanzu musulmi a cikin azumi an neme shi da ya kiyaye kansa daga duk wani abu mai taɓata azumi duk wani abu wanda zai ɓata azumi daga ci sha ko kuma abinda zai jita ciki ko ta hanyar kunne kunne ko kuma ido ko kuma hanci ko kuma dai ta wani fuska daban to duk wannan an hana wa musulmi kar ya aikata shi sai dai abinda zai kawo kafara shine saduwa da iyali ko kuma isowar abinci ciki ko kuma abin sha wurin mazaunin sa na cikin mutum ta hanya wato ta baki amma in an dura sauran su ta tabai kun babu kafara a ciki to Allah ya kiyaye mu daga duk wani abu wanda zai kai mu ga samu laifi cikin wannan wata mai alfarma wannan wata farkon sa rahama ne tsakiyar sa gafara tsakiyar shi wato yanta ne daga azabar Allah gaba ki daya duk mutumin da bai sami wannan cikin wannan wata ba to yayi hasara yayi rashi ɗan uwa musulmi wato Ubangiji ya umurce mu duk lokacin da zamu karanta Qur'ani mu fara da ta'awuz kamar yadda yanzu malam goni da ya karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim Ubangiji yana cewa cikin wata aya wa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'in billahi minash shaitanir rajim innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun wannan ya nuna musulmi a cikin duk abin da zai aikata dole ya nemi tsari a wurin Ubangiji ya nemi tsari wurin Allah daga menene daga shaytan menene abin da ake jin tsoro dangane da shaytan shine faduwa cikin abin da Allah ya hana ko kuma ture mutum zuwa barin abin da Allah ya ce ayi shine mutum lokacin da yana ce ya Ubangiji ina neman tsarinka daga shaytan wato daga sharrin shaytan kawai ya sa ina aikata abin da ba ka so ko kuma ya hana min yin abin da ka aza min kake min nayi abin da kake so to saboda haka ta'awuz lokacin da zaka yi dole ka kudure a kanka kana neman Allah Ubangiji ya yi maka taimako na musamman har ka aikata abubuwan da ya nema daga gare ka kuma ya yi maka taimako na musamman har ka bar duk abubuwan da ya hana maka su wannan shine abin da zamu kudure lokacin da zamu ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim kuma Allah ya nuna mana cewa shi shaytan din ba shi da iko akan bayin Allah muminai waɗanda suna dogara ga Allah amma ikon sa kurum akan waɗanda sun jibince shi waɗanda sun yarda shaytan yana harka da su wato waɗanda dai suka miƙe wuya wato suka miƙe wuya ga shaytan shine yana yin musu abin da ya ga dama ko kuma yana zartar abubuwan saboda haka dole musulmi ya san shi ƴantacce ne yana da wato ƴancin kansa sai ina wannan ƴanci za mu sani duk lokacin da ka duba a rayuwa kana da manufa a rayuwa kai musulmi kana da manufa ga abubuwan da ya kamata na aikata ga abubuwan da ya kamata na bari ga abubuwan da aka umurce ni da yin su ga abubuwan da kuma aka hana min yin su waɗannan abubuwa duka ba zan yi abin da aka ce kar na yi ba kuma abin da aka ce na yi ba wanda zai sa ni na bari dole ka samu ƴancin irada wato ƴancin nufi din wannan zarafin ka na rayuwa duk harkan da zaka yi dole ka zama kai ƴantacce ne ba san baka da Ubangiji sai Allah baka da wani mai iko a kanka sai Allah baka da wani wanda zaka nemi taimako a gurinsa kuma yana da ikon yin taimako sai Allah baka da kaza baka duk dai ka zama zuciya zuciyarka ya dogara akan Allah Ubangiji madaukakin sarki. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, dai ma'ananta a takaice ina neman tsari da Allah Ubangiji daga sharrin shaitan, abun kora ko kuma abun nisantawa daga rahamar Allah, shine ma'anar minash shaitanir rajim, minash shaitanir marjum al-maqrud min rahmatillah, abun kora daga rahamar Allah. To shaitan dai in ya shiga cikin harkar mutum dole sai ya fata shi. Shaitan yakan shiga cikin aqida sai ya fata ma musulmi aqida, ya jefa cikin riya, sai ya jefa cikin abin da ya riya kamar shirka, ko kuma ya jefa cikin kudure wani abu wanda yake shari'a ba za ka karba ba, wato musulunci ba zai karba ba dangane da Allah ko kuma sifofinsa ko kuma sunayensa ko kuma ayyukansa. To wannan wato sashi bai da kyau, domin ya in mutum ya fada shi zai fita daga addinin musulunci gaba daya. Shaitan yakan shiga cikin harkar mutum dangane da wato ayyukan ibada, sai rushe ibadan nan, ya zamana mutum yana ibada amma ba domin Allah bane, domin yabon mutane, domin neman yardan mutane, domin neman daukaka a wurin mutane, har sai zuwa karshen abubuwa da suke rushe ibada. Ko ya rushe maka ibada ko ya rushe maka ladanta, shaitan din ya shiga cikin ibada. Shaitan yakan shiga cikin wato mu'amala, sai jefa mutum cikin ƙarya, ko kuma jefa cikin ƙarya alƙawari, ko jefa cikin algushu, jefa cikin abubuwan da Allah ya haramta masa, ko kuma tutan mutane. Duka dai shaitan aikinsa ya nemi shiga cikin harkar mutum don ya tozarta shi, ya jefa shi wato cikin azaba, ya saukar da shi daga wannan matsayi na karama da Allah Ubangiji ya bashi. Saboda haka lokacin da zamu ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, lalle mu kudure irin waɗannan abubuwa duka, majlisinmu ya zama babu shaitanu a ciki, mala'iku kurum su halarci mutum. Sannan bismillahir rahmanir rahim, wato ina farawa da sunan Allah mai rahma ga manniya, mai rahma ke fantacciya. Menene rahman? Rahman wato sifatu mubalaghatin fi rahma, mai yawan rahma. To menene rahimi? Rahimi shine mai rahama dawwamammiya, domin wato wannan siga na fa'il tana nufin wato tana nufin dawwama, kamar kace mutum karimun ko kace tsawirun ko kace qasirun, kaga sifofin sifofin wanda za su dawwama tare da mutum ne ake zo da fa'il a cikin su. To anan ana nufin wato ina wato fara ayyukana da sunan Allah mahaliccina mai girma mai ɗaukaka, mai rahama ga mammiya a duniya wadda za ta shafi musulmi da kafiri da baki daya, da dabba da ɗan adam a cikin ta dukansu ɗaya ne, duk suna amfani da ita. Mai rahama ce tsaffiya ga muminai, madawwamiya tattare da su gobe a lahira, domin rayuwar mutum a lahira tana dawwama. Haka ni'imar rahama da za ta dawwama tare da ita kuma dawwamammiya ce. Saboda haka a yi amfani da ita suna fa'il a nan, ko kuma sifar fa'il, ko kuma siga na fa'il, maimakon a ce rahim ko kuma wato da sauransu. Saboda haka musulmi an umurce shi ya fara duk abin da zai fara da sunan Allah. A cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ce kullu amrin zibalin la yubda fihi bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa abtar, aw wata riwaya fa huwa aqfa. Wannan riwaya na hadisi to wanda ta shafi basmala, sayyidina wa ta daya daga cikin malaman hadisi abun nan al-ibn abun nan al-iraqi الإمام النووي الإمام النووي da makamantarsa sun hassana isnadinta. Saboda haka a duk harkar da zamu yi dole mu yi amfani wato da bismillahir rahmanir rahim. Kana ci ne, kana sha ne, kana saka kayanka ne, kana fara wani muhimmin abu ne, to bismillahir rahmanir rahim ba tana nufin ka faɗi abu da harshen ka bane, a'a, faɗin da harshen abu ne wanda ake bukatar sa. To amma ana nufin cewa lokacin da zaka shiga duk wani abu, ka san kana shiga a cikinsa saboda Allah ya halatta maka. Duk lokacin da za ka yi wani abu, za ka yi shi kana dogara akan taimakon Allah, kana dogara akan zaɓi da Allah ya maka na halatta wannan abu gare ka. Yadda ba za ka yi wani abu sai da umurninsa, sai da izininsa, sai da yardansa. Domin zan fara da taimakon Allah, zan fara da yardan Allah, zan fara da izinin Allah, zan fara da wato zuwa dai karshen wato da ni'imar Allah, duk wannan ya shiga cikin wato bismillahir rahmanir rahim. Kai musulmi, idan wasu suna yin abubuwa da sunan kabilanci,
ko suna yin wani abu da sunan wato party nasu na siyasa, ko suna yin wani abu da sunan kasansu, ko suna yin wani abu da sunan wani shaytani ko wani aljani, to kai musulmi kana yin duk lamuranka da sunan Allah, ma'ana kai Allah kake wa ba kana wa wani abu daban ba, shine ma'anar bismillahir rahmanir rahim. Kuma Allah ubangiji ya sanya bismillahir rahmanir rahim tana daga cikin ayoyin alqur'ani a cikin suratu annamal, inda ubangiji yana ce innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim, saboda haka bismillahir rahmanir rahim aya ce ta qur'ani, an zo kan fatiha, shin ita aya ce cikin kowace sura kamar da shafi'i ke faɗa, koko aya ce aka zo da ita a farkon kowace sura saboda wato buje sura ko kuma saboda bambanta fasali ne tsakanin wannan sura da wancan sura kamar yadda shi imam mali yake faɗa. To amma dai a takaice kauli wanda yake yafi ƙarfi yafi dalili shine kasancewar da aya cikin fatihatul kitabi, ba za a raba ta da fatihatul kitabi ba, ita ce ta bakwai. Wata rana shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya samu sayyidina Ubay ibn Ka'ab yana bayyana masa wato falalar ita fatiha tare da wannan kalma na wato har da basmala a cikin da malamai suka faɗa, kuma yake masa ko ka sani aya wadda ta fi girma a cikin Qur'ani, yake Allah wa rasulu alam, sai yake masa ina rantsuwa da wanda raina take hannunsa, ba saukar cikin Taura ko Injila ko Zabura ko kuma Alqur'ani irin ta ba, ita ce fatihatul kitab, ita ce umul Qur'an, ita ce sab'a al-masani wal Qur'an al-azim wanda aka bani, haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah kuma wajen tabbatar da basmala tana daga cikin fatiha yana bayyana mana lokacin da wani wato maula bani zuhra ya tambaye shi, yace masa ni wani lokaci na kasance ba liman, shin sai na karanta bismillahir rahmanir rahim ko kuma fatiha, yace karanta fatiha wato karanta bismillahi da fatiha tare a wata riwaya, ko da yake kuna samu a cikin dai littafai yawanci ana ambaton bismillahir alhamdulillah afara alhamdulillah rabbil alamin, to min shi alhamdu yana daga cikin sunaye, idan kana so ka ambaci fatiha alhamdu shi ma sunanta, fatiha fil kitab shi ma sunanta, alwaqi'a shi ma sunanta, waqi'a bil ya'i shi ma sunanta, ash-shafi'a shi ma sunanta, al-kafi'a shi ma sunanta, ummul kitab shi ma sunanta, mustahil qur'an shi ma sunanta, wa to sunayen ta suna da yawa saboda darajanta saboda daukakanta, an lissafa mata sunaye fiye da 10, duk kwarin kun duba Qurtubi za ku samu yayi bayanin kowane suna, yayi ambata suna yayi bayanin abinda ya wato abinda ya kunsa, saboda haka ba za mu yi nisa ba, yau shine ranar da muka fara, don haka mun gutsuro waɗannan abubuwa waɗanda ya kamata a tsara su fiye da haka, amma duk da haka dai ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. To bismillahir rahmanir rahim, bismillah الحمد لله رب العالمين وديا كاتبك جاء الله أبنجي مدوك تنسركي كوكما يبو يتبتا جاء الله أبنجي تالكي بمبنج فكان يبو دقوديا وجنفسر الحمد يا كمات أتنا شي بوديا شين يبو دقاك يو متن سبو دباك ولي أبو يبو أكن وات وتنئما شي أكيكي مثل بوديا yabo kuma wanda zaka yi wa mutum saboda mutum ya cancanci a yaba masa saboda kamilancin sa na zatinsa, wannan kuma ana ce masa wato godiya, wannan yabo za a ce masa yabo. To wajen fassara in ka hangi cewa Allah Ubangiji shine wanda ya jibanci wato ya wato shine wanda ya cancanci a yaba masa, ya cancanci a ambace shi da dukkan kamala, a kore daga gare shi duk wata nakasa, in kai kai da shi akan wannan yabonka ya zama yabo ne, in kuma kalura cewa shine ya halice mu, shine ya ni'imtar mana ni'ima ta samuwa da ni'ima ta wato ta zama a duniya ko kuma ta baka'i ko kuma ta madadi, idan ka lura da wannan shi kuma yabon ya zama godiya, godiya akan ni'imomi ne, in ka hangi ni'imomi sannan kace alhamdulillahi rabbil alamin, to wannan godiya ce nan kai, in ka hangi kamalar zatin Allah kace alhamdulillahi rabbil alamin, to wannan ya zama yabo saboda zatin Allah, kana yaba mutum saboda cancancin